Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na Joy Africa akan mita 102.5, kana za su iya kama ta radio FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku je da gwamnatin tarayya take kokarin ganin an sarrafa shara wajen samar wa jama'an kasa aikin yi. A can jihar Oyo kuma kwamitin sha yanzu magani yanzu ne ta kafa game da kula da muhalli, sai kuma mu kawo muku rahoton binciken da majalisar dokokin jihar Jigawa take yi wa gwamnatin ta shuɗe. Sai Maryam Daura ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Kana akwai mu da ra'ayoyin da ku ma sa roku kai ko mun amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ziyarci Najeriya da Saudiya a mako mai zuwa don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi yankunan, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ajiya Alhamis. Kerry zai fara isa Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari su tattauna kan barazanar Boko Haram, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar John Kirby. Boko Haram kungiyar da ta sace ɗalibai 'yan mata kimanin 300 a wata makarantar Chibok a shekarar 2014 ta hallaka mutane aƙalla 20,000 a tsawon boran shekaru 7 da ta yi wa gwamnatin Najeriya. A shekarar 2014 har sai da ta zarce kungiyar IS a kashe-kashen jama'a bisa ga ƙididdigar ayyukan ta'addanci na duniya baki ɗaya wadda cibiyar tattalin arziki da zaman lafiya ta wallafa. Kerry da Buhari za su kuma tattauna kan tattalin arzikin Najeriya da batun haƙƙin bil'adama. Daga nan sakatare Kerry zai ziyarci Saudiya, inda zai gana da shugabannin Saudiya da na sauran ƙasashen Larabawa don su tattauna kan tashin hankalin da ke faruwa a Yemen, a cewar Kirby.
Hoton wani yaro jina-jina da aka ji mara rauni a hare-haren jiragen sama da ake kaiwa a birnin Aleppo na Siriya ya ɗauki hankulan mutane a faɗin duniya a yayin da yake zagayawa ta kafofin sadarwa irin na zamani. Ƙungiyoyin 'yan adawan ƙasar Siriya ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune akan kujerar wata motar ɗaukar majinyata, inda a gan shi duk jikinsa jina-jina da ƙura sun rufe jikinsa. Wani likitan garin Aleppo, Osama Abu LS, ya ce sunan yaron Umrah Dagnesh kuma ɗan shekaru 5 ne da haihuwa. Jiya a kai shi asibiti aka ba shi magani, kana kuma aka sallame shi. Rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne lokacin da wasu jirage suka kai farmaki akan wata unguwa da yan adawa da ke garin na Aleppo.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu na ɗaya, Riek Machar, ya gudu ne zuwa makwabciyar kasarsa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ake tunanin ma ba shi da lafiya. A jiya Alhamis ne mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Farhan Haq, ke faɗa wa manema labarai cewa Machar da wata ƙaramar tawagarsa suna Congo. An dai sanar da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai aiki a can, wadda ake kira MONUSCO, cewa ya shiga kasar kuma an sanarwa da gwamnatin kasar. Gwamnatin ƙasar ta nemi ma'aikatan MONUSCO ɗin da su ɗauke su daga wani wurin da ke daura da kan iyakar Congo da Sudan ta Kudu zuwa wani wuri a cikin ƙasar ta Congo, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take ta bayyana. Haka ya ce tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Sudan ta Kudu babu hannunta a zuwan Machar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
Kafar sada zumunci ta Twitter ta fitar da sanarwar cewa ta sake rufe wasu ƙarin shafuka har 235 a dalilin yada aƙidar ta'addanci da suke cikin watanni 6 da suka gabata. A wata sanarwa da kamfanin ya fitar jiya Alhamis, ya ce wannan ya haɗa da jimlar shafuka da muka dakatar zuwa 360 tun tsakiyar shekarar 2015. Twitter ta ce yawan rufe shafukan mutanen da suke yin amfani da kafar kullum ya ƙaru da kaso 80 cikin 100 tun shekarar ta gabata ta shekarar 2015. Ta kuma ƙara da cewa yawancin shafukan da aka rufe sun biyo bayan hare-haren ta'addanci ne. Kamfanin na Amurka ya ce yanzu haka yana samun nasara wajen kare duk waɗanda aka rufe shafukansu da sake buɗe wani shafin ta hanyar amfani da wani suna na daban. haka kuma suna aiki da sauran kafofin sadarwa wajen gano duk wani abu mai alaka da ayyukan ta'addanci. Sai dai kuma duk da wannan ci gaba da ake samu, yawancin mutanen da ake rufe shafin su na samun hanyar komawa su bude wani shafin.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta yanke shawarar kawo ƙarshen amfani da gidajen yari masu zaman kansu bayan da aka tabbatar da cewa ba su da tsaro da inganci irin na gwamnatin tarayya. Wata sanarwa da aka fitar a jiya Alhamis, mataimakin shugaban ma'aikatar Sally Yates ya rubuta cewa gidajen yari masu zaman kansu ba sa aiki kamar yadda na gwamnati suke, kuma ba su da wasu shirye-shirye masu amfani, haka kuma suna cin kuɗi sosai, ba sa bayar da tsaron da ya kamata. Yes ya ce bukatarmu ita ce mu rage amfani da ire-iren gidajen yaran har zuwa lokacin da zamu daina baki daya. Sanarwar ta ce kaso 15 cikin 100 na fursunonin Amurka suna gidajen yari masu zaman kansu.
A ɗaya bangaren kuma a jihar Lamis ne, sakataren hukumar tabbatar da tsaron cikin gida na Amurka Jay Johnson ya kai ziyara a kokarin da ake na farfado da jihar Louisiana wadda annobar ambaliya ta afkawa, inda ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane akalla 13 da kuma raba dubban mutane da gidajensu. Ambaliyar da ta mamaye garin Bottom Rock ya faru ne bayan kwararar ruwan saman da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Barin buɗe taskar rahotannin namu da taron da ake gudanarwa yanzu haka na masu ruwa da tsaki akan inganta muhalli, ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin tarayya ta kudiri aniyar inganta rayuwar al'ummar Najeriya da samar da ayyukan yi ta hanyar kare muhalli da kula da yanayi. Ministan muhalli a Najeriya Amina Muhammad ta bayyana hakan a taron koli karo na 10 da aka gudanar a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa. A jawabinta, ministan muhallin Amina Muhammad ta kara jaddada kudurorin wannan gwamnati da suka hada da farfado da tattalin arziki, inganta tsaro da kuma karfafa manufofin gudanar da mulki. Ministan ta ce ma'aikatar muhalli ta dukufa wajen tsare hamada ta hanyar dashin itatuwa, fadada shirin hana zaizayewar kasa a jihohi 19, tsaftace yankin Ogoni, dakatar da fitar da katakai a kasar waje da dai sauransu.
We want to protect the environment from pollution. At the same time, we want to create entrepreneurs and jobs in waste management and alternative cleaner energy sources.
Ministan tace muna so mu kare muhalli kuma mu kirkiro ayyukan yi ta amfani da kayan bola da ma samar da makamashi. Karamin ministan muhalli Ibrahim Usman ya mun karin haske kan makasudin taron.
Babban makasudin wannan taron shine a tara dukkan commissiononi da suke kula da harkar muhalli a jihohin tarayyar Najeriya har da Abuja, domin su zo su tattauna matsalolin ke da damun su. Idan an yi irin wannan taro, matsalolin da aka hada su wuri guda su ne ake zuwa da su majalisar koli na tarayyar Najeriya, inda ministoci ke zama da shugaban kasa su zartar da kunci akan abubuwan da su ne ya kamata a tafiyar da su.
Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakure ya ce jihar Nasarawa na daga cikin jihohin da ake samun ambaliyar ruwa da zaizayewar kasa.
Mafi yawan garuruwan da suke jihar Nasarawa suna kwari ne, inda mafi yawan ruwa da ake yi daga dazuzzuka suna shigowa gari, suna kawo damuwa inda ake rusa gidaje har ma ya kawo rashin rayuka. Abinda muka yi shine muka sanar da wato ma'aikatan muhalli wanda yau cikin iko Allah suka kaddamar da babban taron su, inda za su duba inda ake da waɗannan lalurai na zaizayewar ƙasa, ambaliyar ruwa ko kuma cunkoson datti na shara wanda zai cutar da rayuwar mutane. Sun shigar da sunan mu a ɗaya daga cikin jihohi da za su samu taimakawa na Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman irin mummunan datti da ake samu na shara tsakanin Mararaba zuwa Abuja, wato bakin iyaka tsakanin birnin tarayya da jihar Nasarawa.
Alhaji M. Garba shine daraktan tsare-tsare a ma'aikatar muhalli ta jihar Jigawa.
Duk matsalar muhalli abu ne wanda yake ya haɗa mu, haɗa kanmu gaba ɗaya da gwamnati da wanda ba gwamnati ba, federal government, state government da local government da individual. Saboda idan ka dubi yawan matsalar da muke da na kuwa na muhalli, in ka bari gwamnati ko ce irin gwamnati ba za ta yi ta ba. Saboda haka a takaice wannan taro inda kowane jihohi sun fada inda suke tackling din environmental problem nasu, saboda kaga wani zai ara daga wani, kuma ga akwai Idona Agency wanda suke zance maka ina gan Allah ya da idan dai aka yi amfani da abin da aka gabatar insha Allah za a samu ci gaba.
Taron da aka gudanar tsawon kwanaki biyar ya tattaro kan masu ruwa da tsakini a harkar muhalli daga fadin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To an gaira Zainab, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Inje in mukamat ashe bawa mata wa ashe bawa mata wa oho tunda ba ni dai bane BBC kowa yake murya America kowa yake kai wurin gawa abba shi ha kai naga bayu sun yawa Ali ya shinko ba kai ha abinda kowa ya sani babban bawa kake boyan mi kake mukamata ha cikin tanere so ni shar aiki ake so mayir aiki ake ko mina aiki ake mazaje cikin tanere gina ramu suke wajen ginal kasa kusa basa iya zomaye kumiyansu suke amma da la'in su rika ai su duka matansu za su ba ashe bayin mata suke ashe bayin mata suke soja waiki suke ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bin dan jarida ma aiki suke ga iko waza su sai in muza su naje bin ga waza su gada sai in muza su gada kai wai iko waza su sai in muza su don a gida ba sa gudi ne don a gida ikon su ake don a gida bayu suke bancin taimako na kasa neman kudi suke domin da la'in su rika ai su duka mata su za su ba ashe bayu mata suke.
To shatan zamani mun gode. Har yanzu akan muhalli, wannan kara a jihar Oyo da ta ce za ta hukunta masu bata muhalli. Ga Hassan Umar tambuwar da karin bayani cikin wannan rahoton.
A sakamakon gargaɗin da hukumar bada taimakon gaggawa wato NEMA ta bayar a game da ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya ciki har da jihar Oyo, gwamnatin jihar Oyo ta kafa hukumar Task Force akan muhalli da kotun musamman don hukunta waɗanda na kibin dokokin muhalli don kaucewa ambaliyar ruwa a jihar ta Oyo. Wannan hukumar Task Force ta muhalli dai ta kunshi ma'aikatu guda uku ko hudu ne, inji kwamishinan muhalli na jihar Oyo Chief Ishola Adisa.
The environment task force is made up of us three four ministries, the Ministry of Environment, Ministry of Lands, the Ministry of Works, and with some security people, police and civil defense.
Chief Ishola Adisa yace hukumar task force akan muhalli dai ta kunshi ma'aikatu guda uku ko hudu. Ma'aikatun su ne ma'aikatar muhalli, ma'aikatar filaye, ma'aikatar ayyuka da jami'an tsaron yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense. Chief Adisa yace aikin wannan hukuma shine su kama duk wanda ya karya dokokin muhalli a jihar Oyo.
The work of the task force, any point in time, go out and arrest anybody that violates the environmental regulations in Oyo State. And again, we have the environmental tribunal. So as the task force arrested them, then they are being prosecuted immediately.
Chief Adisa ya kara da cewa an kafa kotun muhalli inda da zaran an kama mutum sai a maka shi a gaban kotun ta hukunta shi nan take. Yace gwamnatin jihar Oyo ta dauki waɗannan matakai ne don ilmantar da jama'ar jihar Oyo don su kaucewa cunkushewar hanyoyin ruwa don gudun ambaliyar ruwa a fadin jihar ta Oyo. Idan ba a shagala ba, a shekarar 2011 ne an kai mummunar ambaliyar ruwa a jihar Oyo wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama, lalacewar gidaje, makarantu, asibitoci, hanyoyi, gadoji da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To mun an gaishe ka Hassan. Daga batun muhalli sai na binciken da majalisar dokokin jihar Jigawa take yi akan tsohuwar gwamnatin ta gada. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Waɗanda majalisar ke tuhuma sun hada da wasu daga cikin tsaffin kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi da kuma wasu ma'aikata na gwamnati. Fiye da naira biliyan 10 ne majalisar dokokin ta jihar Jigawa ke zargin cewa ko dai an fitar da su daga lalitar ƙananan hukumomi ba tare da bin ka'ida ba, ko kuma an salwantar da su ta hanyar da bata dace ba. Honorable Idris Garba Jahun shine shugaban majalisar dokokin ta Jigawa.
Kudin da ake bincika a yanzu daga shekara ta 2008 ne zuwa shekara ta 2015. Kudi ne wanda dama aka tantance misali daga majalisa tun daga budget za a kashe shi, amma kar ka manta an faɗi yadda za a kashe kowanne kuɗi. To waɗannan abubuwan muke magana, shin an yi?
Kuna magana ne akan an yi aiki da su ba a bi ka'ida ba, sannan an ƙi bin ka'ida kuma an sace kuɗaɗen. Wanne kuke yi a ciki yanzu?
Duka guda biyu. Na farko, mun gani an cire kuɗin ne muke bincike ma, shin yadda aka cire shin ka'ida ne? Kaga abu na farko kenan. Sannan da aka cire shi me aka yi da shi? To shine abu na biyu.
Kin dai wasu daga cikin kwamishinonin da suka rike ma'aikatar ƙananan hukumomi a zamanin tsohuwar gwamnatin suka bayyana a gaban kwamitin majalisar dokokin da ke gudanar da wannan bincike. To amma Alhaji Aminu Jahun da ke zaman shugaban PDP a shiyar Jigawa ta tsakiya na cewa aikin binciken nufaka ce kawai irin ta siyasa.
Siyasa ce da kuma abinda Turai suke cewa intimidation. Wannan maganar bincike na majalisa ba zai tsoratar da mu mu daina harkokin siyasa ba, ba zai yi wa ba. Mu muna amfani da due process, su ne ma yanzu a wannan gwamnatin ba su amfani da due process. Saboda haka in dai magana ce ta bin diddigi da tsari da due process da bin ka'idojin kashe kuɗin gwamnati, to da mu da su za a tantance aya da tsakuwa. A jihar Jigawa duk abin da ya gani wata structure to ta gwamnatin mace da ta shuɗe. Da sanin gwamna, gwamna ne ya sa a yi, kuma muna saurare da duk abin da za a ci har ƙarshen kwamiti ɗin muna sauraron me zai faru.
Yanzu haka dai talakawa a jihar ta Jigawa sun fara tsokaci game da wannan al'amari.
Sana Rabi Shaku, ba laifi ba ne abin da in har mutum ya almanda hana a bincike shi ba laifi ba ne. Domin haƙƙin jama'ar jihar Jigawa ne ya kamata a ce lalle ba a bar wa wani mutum ɗaya ya cinye haƙƙinsu ba.
Ni dai gaskiya a takaice ba ɗan jam'iyyar PDP ba ne, ɗan jam'iyyar APC ne. Ina ba da shawara ga gwamnatin Jigawa. Talakawa gaskiya da sun ƙosa wallahi. Mu da muka zaɓa ma mun zo muna ƙalubalanta saboda ba a maida hankali akan aiki ba. Kuma mu gaskiya talakawa muna cikin wahala. Ba abin da aka yi tunda aka hau gwamnatin nan.
Ya kamata dai a yi aikin, shi ne ya fa. Mu dai abin da muka fi so kenan, Allah ya ba da iko.
Karan. Ba kwa san binciken?
A'a, binciken an yi inda akwai almandana a binkito wallahi. Kamar nayi ni ina ganin binciken kawai bata lokaci ne kawai za a yi.
A tsaya a aiki shi ya fi zama a wancan binkite. Dalili in aka tsaya zaman wancan binkite to ni a nawa tunanin za a yi biyu. Wancan abin da ake nema bai samu ba, kuma aikin da ya kamata a yi ba a tsaya an yi ba. Talakawa su zo suna complain akan zaben da suka yi.
Shugaban majalisar dokokin ta Jigawa ya ce bayan kammala wannan bincike, majalisar za ta miƙa rahotonta ga ɓangaren zartarwa na gwamnati domin ɗaukar mataki na gaba. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To Mahmud Kwari, mun gode kwarai da gaske. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 3 ne na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Aisha Makki, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka halarci taron nan na Yali wanda gwamnatin Amurka ke shiryawa duk shekara. A shirin namu na yau za ku ji ƙarshen hiranmu da ita, inda na tambaye ta me yafi burge ta ko yafi ba ta sha'awa a zuwanta nan Amurka, sai ta ce.
To kamar yadda na haɗi dai hallo zan ƙara maimaita abin da ya burge ni. Shine Amurka na ga suna son kasar su. Duk idan na zo na huce zan leƙa bakin kofar gida-gida, da wani lokaci ina tsammanin ko service ne ma'aikatu ne, ashe gidaje ne ko ina da tuta Amurka a kai. Wannan abu ne na farko. duk inda kika je kika wulga zaki ga a cikin mutan hantsin zaki samu a kadan 15 wanda suke dauke da riga wanda take da sunan garin su ko mai tuta Amerika. Wannan abu ne na farko. Na biyu kuma abin da ya burge ni musamman ma a cikin wannan program in ba kamar abin da na gani cewa wai kowa ana bashi matsayin shi tunda naje na ga wani lokaci gurin da ake kula da wanda suke da tabuwa hankali ko yara kanana wanda suka kamu da cutar kansa. Sai naga irin tallabin da ake ba iyayen su dan ganin cewa sun dauki yaunin su kuma hallo kamar matsala ta kau daga gare su. Kuma kin ga a cikin program din ma yali yanzu akwai da dama wanda ba sa gani, akwai da dama wanda ba sa ji. Idan kika ga yanda aka tara dimbin jama'a masu kula da tradition na mutane wanda ba sa ji yanda ake fassara musu. Kowa iya magana ana fassara musu. Abin sai ya baki sha'awa. To wannan abu ne wanda ya burge ni sosai a bisakan wannan zawwa gurin wannan abin da ne. Gaskiya na ji da ina so a ce a Afrika ma an ba irin wa'annan mutanen dama cewa su ma su rika shiga suna cakuluwa da mu kuma suna samun suna ayyuka da dama saboda na ga da dama korame. Suka zo wasu lauya ne wasu likitoci ne ke dai da dama in kin gani yanda suke da ilimi to wannan abu ne wanda ya burge ni wanda gaskiya ina jin hankalin Afrika gaba daya da ganin cewa ta ba irin wa'annan mutanen dama su ma su shiga cikin jama'a kamar kowa kuma a ba su dama cewa sun tafi sun ƙara ilimi mai zurfi kuma ana cakula da su a koda yaushe.
To bayan abin da ya burge ki ko akwai wani abu da kika gani wanda baki ji dadin shi ba?
To ban san ko me zan ce ba ta kai ki bane zan ce kuma ban san ko rashin jin dadi bane wani abu guda ne kamar kan nake zawwa nan akwai abubuwa da dama wanda a kasa ta ban san su ba kamar harka na ɗan Daudu ɗan Luwaɗi ɗan Maɗugo da sauransu. Sai nazo sai ga ni nazo ne share wajen sati 6 tare da su mutanen wa'annan muna daukan karatu tare da su mu zo mu ci abinci tare da su gurin kwanci duka dakunan mu a jijjere tare da su. To abubuwa ne wanda a da kan in zo na ina tunanin cewa wai kakani suke sai na zo na gamta da su dai ban san da aka kasu nan akwai kamar suna da muhimmanci da dama a bisa wannan program in ban dai gane ko politics din menene ake nihi akan wannan
daga Afrika suka zo
daga Afrika aka kasu da ban taba tsammanin Afrika akwai irin wannan mutanen ba sai da na zo na gamu da su da dama har tuta gare su kuma sun zo nan da dama an kawo su ciki suna da masu kula da ƴancin su da sauransu. Abubuwa ne wanda dai a cikin program din wanda ina ne ina ganin cewa ban san kakanye za a yi ba kasashen mu na Afrika an har sun shirya karɓar irin wannan abubuwan ko kakanye za a yi ban san kuma daga ƙarshe bare menene program din yake yi da wannan mutane haka da suka zo a ciki. Abu ne dai wanda na gan shi ganin dai ina kallo tunda suna da ƴanci zaɓi ne sun zaɓa ga yanda suke so su zama kamar yanda ni ma ga ni ma suke ce yanzu wasu sun zaɓa mata ne su ce a mu maza za mu koma wasu maza ne su ce mu za mu koma mata to zaɓi ne kowa da zaɓin shi kenan dan haka dai ina kallo. Kuma na yi ne ake ce mishi acceptance da cewa su ma suna da ƴanci su zo cikin wannan irin abubuwan shi ne dai abubuwan kamar wanda yake na har yanzu ina ina tunanin to kakani kamar wannan zawar da aka yi zawar da suka yi wannan abin da suka koya kakani kasashen mu na Afrika sun shirya karɓar irin waɗannan mutanen kakani suke rayuwa a can Afrika duka wani abubuwa ne wanda nake na ina tunani akan su wanda ban san ko shi zan samu amsa su ba.
To batun abinci fa ya kika yi da abinci?
To abinci ai sai kin sa dariya kullun yawo muke da magi ina bani bada abinci saboda ba ma lami abinci ba ma iya ci in mun zo kuma ga kore shi sai mu ga an ka zo sai kwai sai dai ka ci abinci da cheese ka ci wani to da yake mun sawa mun saba zama mu zo ne zama ka share shinkafa
ka ci tuwo
ka zamna ka ci tuwo nan kuma sai a zo dan kwalam da makulashe ga yana ana yawo ko a dan kofi an zuba dan wani abu ana yawo to abubuwa ne da dama wanda da farko da muka zo ya bamu wahala amma daga baya shi muka saba kuma muka hakuri amma mu a university in ma an ɗebe mu lokaci da sati su guda muke zawa kowa ya dafa irin abincin kasar su sai a zo a gama a tare gaba ɗaya a ci to wannan abin ya sa mu je kamar bamu sha wahala ba sosai ba cikin harka abincin.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hirar mu da Aisha Maki a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta Aisha Maki da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To, an gaida Maryam da tawagarta. Yanzu mun zo ga shirin na ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayanta.
Assalamu alaikum biyo ya magana Ibrahim Burfi kana Odo anan karamin kuma zuwa ne cikin Arewacin Najeriya kuma ina kiran ga manyan malamai da duniya samu da addu'a game da wannan bala'in da muka fada na yau Allah ka mana sauki sa da albarka a cikin mutabata wa
Assalamu alaikum ni ne mutala na kwaishi a Galagamsi ina taya Buhari munna da yake kyautata tsaro a Arewa da kuma hanyoyi da yake dizze mana Arewa mun gode mu yan Amurka
Assalamu alaikum BOA ne magana Ahmadu Kafinta kofar garin Bulango kafa wasu local government jajigawa Najeriya a dan Allah zai jira ga mahukuntan mu na jajigawa inda kan gwamnoni ɗan majalisi ke amomi da taimaka su duba hanyar tsakanin Bulango da kafan Hausa mu dai hakika mutum idan ya biyo hanyar nan so shi waye ya tabbatar da cewa idan ya biyo ta kona tun da ya san cewa lalle muna cikin bakar wahala inda dai kamar dama can mu ba mu dai dama can mu wannan hanyar ba mu san ma ana mulkin demokradiya ba dan Allah dan annabi shugabanni abin da wanda abin ya shafe su dan Allah su taimaka duba mana wannan hanyar ta mutu tsakanin kona tun da zuwa Bulango
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana malam Ibrahim mai ga radio a nan jushi kuma ni ina da lalurar rashin gani amma kuma ina aiki a zare local government ina kira ne ga gwamnati na jihar Kaduna Malam Ahmed Nasir Al-Rafa'i ya san abin da ke faruwa a duk zare local government bi ne da kama ganye muke aiki ana kuma ya kasance an zo biyan albashi a ranar Laraba nan da ta wuce ko kun ci ranar Laraba nan ta to sai ya kasance an ce wai ni gaba ɗaya ba a matsa suna na
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika sunana Babayi Muhammad Arabo daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa to a yau ina son bayyana ra'ayina ne dangane da rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fama da shi to gaskiya jam'iyyar PDP ta shiga cikin wani mawuyacin hali na rikicin cikin gida shawara ta ga jam'iyyar PDP a nan shine ya kamata ta bi lungu-lungu sako-sako na wannan kasa ta Najeriya ta nemi gafaran al'ummar ƙasa ta Najeriya idan al'ummar ƙasa suka gafarta mata to tabbas za ta dawo da martabanta a idanun duniya
to marilla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ziyarci Najeriya da Saudiya a mako mai zuwa don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi yankuna a cewar ma'aikatar harkokin wajen ajiye Alhamis Kerry zai fara isa Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari tattauna kan barazanar Boko Haram a cewar mai magana da yawun ma'aikatar John Kirby Boko Haram kungiyar ta sace ɗalibai ƴan mata kimanin 300 a wata makarantar Chibok a shekara ta 2014 ta halaka mutane aƙalla 20,000 a tsawon boran shekaru 7 da ta yi ma gwamnatin Najeriya Hoton wani yaro jinajina da aka ji wa rauni a haraharen jiragen sama da ake akaiwa a birnin Aleppo na Syria ya dauki hankulan mutane a fadin duniya yayin da yake zagayawa ta kafofin sadarwa kungiyoyin ƴan adawar ƙasar Syria ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune kan kujerar wata motar daukar majinyata inda aka ganshi duk jini da kura sun rufe jikin shi Tsohon mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu na ɗaya Riek Machar ya gudu ne zuwa makauciyar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda ake tunanin ma ba shi da lafiya. A jiya Alhamis ne mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ke faɗa manema labarai cewa Machar da wata ƙaramar tawagarsa suna Congo. An dai sanar da gwamnatin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai aiki a can wadda ake kira MONUSCO. Kafar sada zumunci ta Twitter ta fitar da sanarwar cewa ta sake rufe wasu ƙarin shafuka har 235 a dalilin yaɗa aƙidar ta'addanci da suke cikin watanni shidan da suka gabata.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfil Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu David Magnus ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri sai an jima ku.